Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta Sada Sudangi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata, 11 ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa a ƙasar Ghana yanzu haka ana can ana shirye-shiryen bikin jana'izar tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan, wanda ya rasu ranar 18 ga watan Agustan da ya gabata. Za kuma ku ji cewa a Najeriya masana harkokin shari'a na ci gaba da yin muhawara game da kuɗaɗen da masu goyon bayan 'yan takara za su iya kashewa don taimaka musu neman zaɓe. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin ya kuke kallon yadda wasu ke saiwa 'yan takara fom ɗin neman zaɓe? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Talata ne Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga Satumba, wanda ya kashe akalla mutane 300 a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania, kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya fadi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan kungiyar ta'addancin Al-Qaida da suka fashin jirgin. A ayyanawar shugaban kasar na shekara-shekara da ya ayyana 11 ga watan Satumba a zaman ranar kishin kasa, Trump ya ce wannan mummunar aika-aika ba ta dakushe kudurin kasar a kan 'yanci ba. Shi kuma mataimakin shugaban kasa Mike Pence yana halartar bikin a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ga iyalan waɗanda aka kashe lokacin da jirgin saman da aka yi fashinsa ya afkawa ginin. A can birnin New York kuma, ɗaruruwan mutane da suka tsira da iyalan waɗanda suka mutu sun taru a inda tagwayen ginin cibiyar hada-hadar kasuwancin ƙasa da ƙasa take kafin jirgin saman guda biyu da aka yi fashinsu su afkawa ginin. A yau Talata an ba da umarnin kwashe mutanen da ya zama tilas a jihohi uku na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi suka yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakabawa suna Florence. Cibiyar lura da guguwa ta ƙasa ta ce tana tsammanin guguwar mai haɗe da haɗari za ta isa jihohin North Carolina da South Carolina a yammacin Alhamis har zuwa Juma'a. Florence na da ƙarfin mataki na 4 da iskar da ke gudun kilomita 220 a cikin awa ɗaya. Masu hasashen yanayi suna tunanin za ta ƙara ƙarfi a yau Talata ko gobe Laraba. Guguwar da ke amfanin mataki na 4 na da ƙarfin cire rufin gidaje da ciro itatuwa daga tushensu, kawo ɗaukewar wutar lantarki da mai da yankunan wuraren da ba a iya zama a cikin su ba na tsawon makonni ko watanni. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta ɓaci ta gaggawa akan bullar annobar cutar kwalara da ta barke a Harare, babban birninta, bayan da mutane 20 suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shan gurɓataccen ruwa. Ministan Lafiya Obadiah Moyo ya ce fiye da mutane 2,000 suka kamu da cutar. Gine-gine da suka rushe a birnin shi ya kawo rashin ruwan sha mai kyau, wanda ya sa mazauna wajen dogara akan buɗaɗɗun rijiyoyi da rijiyoyin burtsatse da suka gurɓata da kwatami da najasa daga bututun da suka lalace domin samun ruwan sha. Fiye da mutane 4,000 ne suka mutu, dubata kuma suka jikkata a barkewar cutar a shekarar 2008. wani sabon littafi da ya farin jini akan yadda shugaban Amurka Donald Trump yake gudanar da mulkinsa da gwamnatinsa ya fito kasuwa yau Talata. Littafin da ɗan jaridan bincike Bob Woodward ya wallafa mai suna Kaji Tsoron Mulkin Trump a Fadar White House ya yi nazari da caccaka sosai akan mulkin watanni 20 na shugabancin Trump mai cike da rikice-rikice. Amma ya gaya wa gidan talabijin na NBC cewa in baicin shugaba Trump bai taba ganin shugaban ƙasan da bai san ainihin abubuwan da suke faruwa ba. Trump ya kushe littafin tun kafin a sake shi, inda ya bayyana littafin tamkar wasa kuma wani hari cikin har-hari akan shi. Tuni littafin har ya kai matsayin farko cikin littattafan Amazon masu farin jini, amma Trump ya ce Woodward ya yi amfani da kafofin da ba a bayyana ba kuma ba su kamata ba. Ya ce yawancin waɗanda aka ambata tuni suka ce ambatarsu da aka yi a cikin littafin almara ce.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne gawar marigayi Kofi Annan, tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa ƙasar Ghana yayin da ake shirin jana'izarsa. Wakilin sashen Hausa Redwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
An dai tarbi tare da karɓan gawar da wani ɗan gajeren al'ada na sojojin Ghana a bisa shugabancin shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo a Kutuka International Airport, inda 'yan jarida na gida da na ƙetare sun kai ca. Dangi da abokan arziki sun ɗume wurin da koke-koke yayin da aka sauko da gawar cikin tutar Majalisar Ɗinkin Duniya. Daular Asantiman da yankin sarautar kuma sun gabatar da adda irin ta al'ada ga ɗansu ɗan uwa kuma abokinsu da ya koma gun kakanninsa kamar yadda al'adarsu ya nuna. Shugaba Akufo-Addo da wata tawaga ta musamman suka amshi gawar take aka canza tutar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta Ghana. Daga nan aka wuce da gawar zuwa Accra International Conference Center, inda aka shimfiɗe shi al'umma kowa ya zo ya gabatar da girmamawarsa na ƙarshe da ban kwana da shi. Ranar Laraba babban sarkin Asantawa Tunfo Sai Tutu zai gabatar da al'adunsu kasancewar sun laƙana wa mamacin sarautarsu na Asantawa mai take Busumuru, wato takubin sarautar Asantihini. Za a bai wa ƙabilarsa na Ukwamu dama su masu gabatar da al'adunsu. A ranar Alhamis 13 ga wata za a shimfiɗi gawar a gaban na Accra International Conference Center, inda manyan mutane kawai haɗa da ma'aikatar diplomasiya, shugabannin ƙasashen duniya da mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya za su gabatar da girmamawansu na ƙarshe da ban kwana da shi. Za a dai binne shi a sabon makabartan sojojin Ghana a ranar Alhamis, bayan wasu al'adu irin nasu da harba bindiga har sau 17 na girmamawa. Redwan Allah Muktara, ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Redwan Abbas. A yanzu haka muhawara ta kaure tsakanin ƙwararru a fannin shari'a a Najeriya akan kuɗaɗen da ya kamata mutum ko ƙungiya ta kashe ko ta ba ɗan takara gudunmuwa don neman zaɓe. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da wani lauya mai zaman kansa akan wannan batun.
Ina tare da barista Modibo Bakari, lauya mai zaman kansa a Najeriya. Me zaka ce kan yadda lauyoyi suka shiga muhawara cewa ba a bawa 'yan siyasa gudunmawar da ta wuce naira miliyan 1, in an bayar kuma ta saba wa dokar zabe ta 2010, musamman ma yadda ake cewa ana ta sayawa 'yan siyasa takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani?
To kasan ita sayan takardar siyasa, wato form, nomination form da expression of interest, ta yadda daga cikin sharuɗa na tsayawa zabe, sharuɗa da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ba wanda yake tsayawa zabe sai in jam'iyya ta tsayar da shi. Bisa ga wannan ne dokar Electoral Act wato na 2010 ta gayyada kudade kuma na campaign, wato donation na campaign. To akwai bambanci tsakanin campaign donations da kuma sayan form. Sa'annan kuma akwai bambanci tsakanin ba da donation na mutum daya da kuma in gungun mutane ko group na mutane da yawa suka hadu suka ba da gudunmawa. Domin sayan form za a dauke shi ne kamar taimako da kadara ne ba na kudi bane.
Wato wannan ra'ayi ne ko kuma yana nan a cikin a rubuce karara a wannan dokar ta zabe.
Ita dokar ta zabe ba ta yi maganan form ba nomination form ba. Abinda ita dokar zabe take fada political donations na kudi da ake bayarwa.
Shin a ba da gudunmawa barista Modibo Bakari ta sayan form shi baya cikin campaign kenan?
Campaign daban da sayan form. Domin
idan ba a bada wannan aka sai wannan form din ba za a iya ma shiga campaign din ne.
To ka san sayan form din da kansa. Idan ka duba akwai wato masu bada taimako wasu gine-gine kamar a yi ofishi na campaign ko kyauta ko kuma aro a yi campaign. Akwai kuma masu bada gudunmawa ta motoci. To ka san kuma ba mota ma wadda ba tafi miliyan ɗaya ba wanda ake bayarwa. Iga su motoci suna da abin nan da yawa. Donation wato gudunmawa ko taimako na kuɗi akwai bambancin sa da taimako na kayayyaki kamar forms ko motoci ko gidaje inda za a yi office na campaign ko kuma wasu abubuwa na hidimomi.
Zaɓin baya wani lokacin za ga kamar zaɓen 2015 shi Buhari ya kafa wani asusu ne da mutane ke sa kamar naira 100 ne ma katin kawai ake bada gudunmawa. Ke yasa watakila mutane suka ga da wannan karin ma inda haka aka yi da ba a kawo ma irin waɗannan maganganun ba. Don shi ma Atiku Abubakar na PDP an saya masa irin wannan takardar takarar kusan naira miliyan 12.
Kusan ma ya zama saloma yawancin ƴan takara duka sai dai abun da za ka duba wani lokaci da aka zaga ta bayan fage ai ya samu su ne ma suke bada kudaden da suna mutane ne suke taimakon su. To amma wannan bangare ne na bincike na ƴan siyasa da kuma nazari da ake musu. Amma bisa ga doka dai waɗanda suka gani a zahiri da shi ake amfani mutane in zo suka hadu gungun mutane da yawa kila ma kowa abun da ya kawo bai kama miliyan 1 din ba. Kamar lokacin takara da aka yi na 2015 wanda kake fada ai naira 100 da ake bayarwa wani idan aka tattara su sun kai billions da yawa. Amma kuma ba za ka dauki mutum daya ka tsaye da shi ka ce nasa abun da ya bayar ya kai ma koda naira 1,000 ma ai ana tara ma ana launching a ce billions kamar yanzu PDP a lokacin 2015 ai an yi appeal phone wanda aka tara billions da yawa kowa ya yi abun da ya bayar kila ma bai kai miliyan ɗaya ba. To kaga wannan ba za a ce an zarce ko kuma an wuce ka'ida wanda hukumar dokar zabe ta ƙayyada ba.
Allah a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke kallon yadda wasu ke saiwa ƴan takara form ɗin neman zaɓe. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655. Domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Maiduguri. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Maiduguri?
Ibrahim Ahmed.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
Tun tara kudin nan gaskiya ne haka daidai ne kuwa?
To an shi sa muke son kai ka gaya mana ya kai kai ya kake gani?
Na ra'ayi na ba daidai ba ne. Kuma na gwamna ce 22.5 million.
To kana gani bai dace ba kenan?
A kuma ma Borno State a Maiduguri. Mutane kusan 22 ne suka sayi wasu mutum 22.5 million. Mutane 22.
Mutane 22, so su ma kana gani duk da a kungiyance saka haɗin kuɗin bai dace ba kenan?
Ina zai dace. Mutane suna nema ba ka kuɗi ba komai famu ɗaya a sayan 22.5 million mutane 22. Neman gwamnan Borno State kawai.
To mun gode Mallam Ibrahim Ahmed daga Maiduguri. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana? To layin malami daga Kaduna ya goce, sai a ko in ce sai ka saki gwadawa, Allah kila ya baka sa'a ka samu. To kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne, shin ya kuke kallon yadda wasu ke saiwa ƴan takara form ɗin neman zaɓe? a daidai wannan lokacin da ake shirin zaben shekarar 2019 har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalamu, dawa muke magana.
Shugaban masu kiran waya daga rajin BOA na Najeriya, Alhaji Musa Garo mai rajin rikoda kasuwar kakuri na Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jinka.
To malama Maryam Dauda, ina miki fatan alkhairi fa.
To nagode, kai ma haka.
To alhamdulillah. To gaskiya al'amari ni abin da nake dubawa dangane da kamar cewa shugaba ko gwamna ticket na takara. Ni ina ganin ba abin da ya kamata ita wannan kungiyoyin abin da ya kamata ba wai muna jin haushin an sayo shugaban kasa ko gwamnan mu na Kaduna na Kaduna ba. Yanzu kin ga kamar ni yanzu ina son tsayawa takarar dan majalisa na jiha ko na tarayya. Ba da kudin zan sayo wannan tiketin, me zai hana wannan kungiyar ta rika dauko irin mutanen da suka san za su iya takarawa akan wannan al'amarin ta sai mun tiket ta ba su ba. Domin yawancin tiket din fashi ne matsala fa. Dan haka ni abin nake dubawa irin wannan gaskiya ba ta gwaninta bane, wani dan siyasa ma zai iya dojewa da wani wanda wata kungiya ya ce wai a sai mai tiket din ya ba da kudi a koye kar a siya. Mu duk mun san irin wannan burin din ba inda zai kai al'umma. Ya kamata a fito a rika mutane gaskiya da rikon amana kai a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode, na ra'ayi kenan.
To mun gode Alhaji Musa Garo, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Mai magana shugaban muryar Nasara Abubakar Alhassan Gani Kyana Makani Jile Kyana.
To Mallam Abubakar, muna jinka.
A gaskiya saboda Allah dole wani zai siya ma wani form, saboda kuɗi wanda ake sa na form gaskiya yana yawa. To wannan yawa din da yake sa wani dole sai ya saya maka, kuma gashi jama'a ana so wannan dan takara. To in bayana da kudi dole sai an saya mishi. To da kan da mai roko yan siyasan su yi hakuri su sa kudin
su sanya kudin daidai gwalgwado kake nufi?
Ni kalla kamar sami shiga. Nagode Abubakar, sai gane action daga Makani Village Kyana.
To Mallam Abubakar kenan daga Nasarawa, mun gode da ra'ayinka. Mun sake samun wani kiran daga Kaduna.
Hajjia Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai Mallam Murtala, kana lafiya?
Lafiya lo Hajjia Maryam Dauda. Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna Taniyar Najeriya, kuma cikakken memba kungiyar masu buwa na Najeriya nan murya Amurka sashin Hausa.
To Mallam Murtala, muna jinka.
Gaskiya kin ga mun san da siyasar da lokacin su sha gari da sauransu a tsikaro. Ai mun san da jam'iyya ne da masu kishin jam'iyya ke hada kuɗi a ɗauki ɗan takara da ya cancanta. So abinda muke so idan ɗan takara ne da ya cancanta, mu za mu ɗauka kuɗin mu nema mu bashi duk wani ayyuka na namu don yi mana don mu. Amma idan ya ce a ja neman kuɗin shi, kin san siyasa da yawa yanzu kuɗin banki suke cin bashi. Idan suka ciyo miliyoyin kuɗin fa kina ji fa dole sun maida ma da banki kuɗinsu su samu riba. To amma ni ina ga abu ne mai kyau mu fara cire kuɗin mu, muna biya, muna zaben mutane, muna biya mu sai musu form da comments da su san cewa lalle muna ganin su, kuma a kowane lokaci muna da dawo mu musu kiranye dan mu muka sai musu form. Dama da fatan za ku tashi lafiya Hajjia Maryam Dauda.
To Mallam Murtala, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum, dawa muke magana daga Bauchi.
Assalamu alaikum, magana da Ibrahim ne.
To Mallam Ibrahim, muna jinka.
Gaskiya yana ga wannan almubazaranci.
To me yasa ka ce haka?
Gaskiya abin da yake ya zo halin da yake ciki a kasan namun ga abin da yake yi. Alaka suna cikin halin haulayi amma ga abin da yake almubazaranci.
To Mallam Ibrahim, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kebbi. Assalamu alaikum, dawa muke magana daga Kebbi.
Kuna magana da Abdullahi ne zuma Bello'uwa.
To Mallam Abdullahi, muna jinka.
Ai ni na ra'ayi kamar waɗannan da suka hada ma shugaban kasa kuɗi.
Ai.
Duka taimaka mai da waɗannan kuɗin, ni na yi murna haka, na ji daɗi.
To.
Nan ya cancanta a yi mai haka nan, shi yasa sun ka yi mai. Sannan ni kuma a tiku ba gudu lokacin duk ya hito ɗan Allah da na yi alƙawarin zan ba shi naira 1000, shi ma ya cancanta saboda mun samu haɗarin ruwa nan ya zo da kai ne garinmu Bello ko ya gani. Kuma don haka ni kuma ya ban shawa ɗan Allah ya tsaya da sai na sa naira 1000 kawu a taimaka mai suka faso ne.
To mun gode Mallam Abdullahi mai zama. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Wa alaikum
assalam, da wa muke magana?
ina magana da Alhaji Ahmad ke hadisi.
To Alhaji Ahmad muna jinka.
To gaskiya sai in takara home. Wallahi abin kunya ne.
To
saboda in takara nan da ake sai musu fam ba mu ga wani aiki da suka dina na kasa ba. Kuma ilmu yan gudun hijira ma ba musamman abin da suke yi wa gwamnati ba. Dan babu wani abin arziki da mu suka yi mana a nan Jigawa State. Dama ina fata Allah ya sa da in kama kuma ya tsaka.
To gashi ko ka kamo murya Amurka.
Yawwa mu ga gwamnatin za ta Jigawa don Allah don annabawa shin ba ta san da yan gudun hijira ba ne a Jigawa.
To mallan Alhaji ko ince Alhaji Ahmadu da fatan gwamnatin jihar Jigawa ta ji wannan bayani annan kuma zamu da sa'aya sai gobe idan Allah ya kai mu zamu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 4:50 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda a gobe Laraba ne idan Allahu ya kai mu za a soma wasannin kusa da na ƙarshe na tankaɗe da rairaya na rukuni na biyu na zangon wafo ko kuma ifuwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 na nahiyar Afirka. Ƙungiyar jamhuriyar Niger ita ce za ta goga da tarayyar Najeriya da ta taho ta ɗaya a rukuni na biyu, sai kuma ƙasar Ghana da ta taho ta ɗaya a rukuni na jamhuriyar Niger rukuni na farko za ta goga da ƙasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast. Ƙasar Ivory Coast ita ce dai ta taka rawar gani sosai bayan da ta lailaye Burkina Faso da ci 3 da nema domin neman cancantar kai ga wannan matsayi. Ita Burkina Faso din a wasanta na farko ita ce ta make tarayyar Nigeria da ci 2-1. Ƙungiyoyin da suka kai wasan ƙarshe su ne za su hidda ɗaya daga cikin su domin zuwa ƙasar Rwanda a wasanni na nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20. A wani fagen kuwa duka dai jamhuriyar Niger yanzu haka dai masana sha'anin ƙwallon ƙafa na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu don lokacin da ƙasar Misir ko Egypt ta lailaye jamhuriyar Niger da ci 6 da nema a tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na shekara ta 2019. Jamhuriyar Niger ta sha kashi 6 da banza hannun ƙasar Misra a garin Alexandri a kasar ta Egypt a ranar Asabar ta gabata. Abinda yasa waɗansu ke ganin ciwa da wuya Niger din ta kai labari a wannan rukunin, duk da yake kasar Tunisia da ke kan gaban Niger din tana da maki 3 ne yayin da Niger take kutal a wannan rukuni da maki 1 kacal. Amma na Hausawa ke ciwa ba a san maci to ba sai miya ta kare. Babban abin farin ciki a wannan wasar shine kasa cin gola a bugun daga kai sai mai tsaron gida ko penalty guda biyu da Mohamed Salah da ke buga ma kungiyar Liverpool dan kasar Misra wanda shine yanzu haka tauraruwar sa ke kalla a wannan kasar a fagen wasannin ƙwallon ƙafa. Idan muka leka a kungiyar ƙwallon ƙafa ta tarayyar Turai ko UEFA yanzu haka dai a yau Talata din nan ne kungiyar kungiyoyin ƙwallon ƙafa na kasashen Turai ACA ta amince da a kirkiro wasa ta 3 da wasannin ƙwallon ƙafa na club inda ke cikin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Turai UEFA. Wannan ko a wani taro da suka yi split a kasar Croatia yau din nan inda shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa na Juventus da Tiran ta kasar Italia da shugaban kungiyar kungiyoyin ƙwallon ƙafa na Turai ACA Andrea Agnelli suka yi bayanin cewa sun riga sun amince da kirkiro wannan gasa a nan gaba da ke kasancewa ta 3 ta club inda suka fito daga cikin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Turai wanda ke ganin kungiyoyi masu rauni ne na ƙwallon ƙafa za su cin gajiyar wannan gasar wadda ake tunanin za a soma ta a shekara ta 2021. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sashen muryar Amurka na yau wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da ya kai ziyara Amurka ta Kudu, sakataren tsaro Jim Mattis ya kira bala'in da ke afkuwa a kasar Venezuela a matsayin yanayin tursasawa da bil adama ya kirkiro ko ya samar. Wannan ba abu ne daga Allah ba, yace wannan ba abu ne wanda za a ce Allah ne ya kawo shi ba. A gaskiya ma suna zaune ne akan albarkatun mai, suna da damammaki masu yawa ga al'ummarsu. Gwamnatin Amurka na takaicin yadda gwamnatin Maduro take matattalin arzikin kasar wanda yake bunƙasa rikon sakainar kashi. Muna tare da jama'ar kasar Venezuela da irin cin zarafi da aka tirsasa su ciki daga wannan gwamnatin mai mulkin kama karya ko danniya, wanda hakan zai sa wasu barin kasar, a cewar sakatare Martins. Shugaba Nicolas Maduro ya caccaki makotan kasashen shi da suka yi nuni da irin gazawar gwamnatin shi barazana. Sakatare Martins ya ce Maduro ya sani cewar ba mu taɓa warware matsalolinmu ta irin wannan hanyar a wannan rayuwar, kuma dukkan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya za mu haɗa kai mu yi watsi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninmu. Simon Bolivia, fitaccen sojan Venezuela kuma ɗan siyasa wanda ya ƴanta ƙasar Venezuela, Bolivia da Colombia suka samu ƴancin kansu daga mulkin Turawan Spaniya, ya taɓa cewa shugabanci da ya fi kyau shi ne wanda gwamnati ta samar da tsaro da harkokin siyasa masu ƙarko da ɗaurewa. Mr. Maduro da muƙarraban shi, a cewar sakatare Mattis, su ne suka keta ƙa'idar wannan furuci da Bolivia yake alfahari da shi. Demokradiyya da gudanar da mulki bisa dokokin ƙasa, ƴancin ƴan ƙasa da haƙƙin bil'adama ba abun wasa ba ne, a cewar sakatare Mattis. Yana da mahimmanci a tuna da haka idan ana dubawa ko ana nazarin abubuwa da shugaba Maduro ya yi na daidaita gwamnatin demokradiyya a ƙasar Venezuela. Ɗaya daga cikin ƙwarewar aikin soji shi ne samar da ingantacciyar demokradiyya, walwalar 'yan ƙasa, wanda za a ga haka a ƙasar Brazil, Argentina, Chile da Colombia, a cewar sakatare Martins. Amma ba za a taɓa ganin haka a ƙasar Venezuela ba, haka ba za a ga hakan a ƙasar Nicaragua ba, inda ake amfani da soji wajen cin zarafin 'yan ƙasa don kaiwa yunƙurin zama kan karagan mulki, a cewar sakatare Martins. Don kawo ƙarshen wannan gwamnatocin danniyar, gwamnatin Amurka na buƙatar faɗaɗa aiki da ƙawayenta da abokan hurɗa waɗanda suka ƙudiri aniyar ƙarfafa mulkin demokradiyya da kuma gudanar da harkokin mulki kamar yadda doka ta tanada a ƙasashen yankin arewacin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Lata Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga watan Satumba, wanda ya kashe akalla mutane 3,000 a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania, kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya fadi, bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan kungiyar ta'addancin Al-Qaida da suka yi fashin jirgin. A yau Talata an ba da umarnin kwashe mutane da ya zama tilas a jihohi 3 na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi suka yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna Florence. Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta ɓaci ta gaggawa akan ɓullar annobar cutar kwalera da ta ɓarke a Harare, babban birninta, bayan da mutane 20 suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shirin gurɓataccen ruwa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Safinatu Sada Sudangi da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.